أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أبارك مدساكي كسنتوا أولا fili da muke tattaunawa akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inda muke fitar da abubuwa da suke nuna kyawawan mu'amala da kyautatawa da yake wa iyalansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan ba manta ba, a zaman mu na ƙarshe abinda muka tsaya akan sa shine wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana karban shawara a wajen iyalinsa, duk da darajarsa da kimarsa da matsayinsa da ɗaukakarsa a wajen Allah Maɗaukin Sarki, amma ya darasta iyalinsa, ya ba su damar da sukan iya ba shi shawara ya karɓa. Ashe wannan yana nuna cewa maza a wannan lokaci kuma wannan zamani yana da kyau su rinƙa karɓan shawara a wajen iyalansu, su rinƙa tuntuɓan iyalansu, musamman wanda ya Allah ya azurta shi da iyali wacce take mai zurfin tunani da sani, ya kamata a rinka karban shawarwari a wajen su. Wannan yana nuna an yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da yake aikatawa. Hadisi ya tabbata wato Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullahu ta'ala ya kawo shi kamar yadda ya zo cikin littafin hadisai kutubul sunna sun kawo shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kisar sulhul Hudaybiya, shi da matarsa Ummu Salama, lokacin da kafirai mushrikai suka hana Annabi sallallahu alaihi wasallama shiga garin Makka, su kuma sun yi niyya ta umra da za su shiga su yi umra su yi ibada, amma kuma aka hana su shiga wannan gari a wannan lokaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sulhu tsakaninsa da mushrikai a wannan shekara da ake ce da ta'amul Hudaybiya. To tunda ba za a shiga ya umra ba, kun ga dole a koma gida, kuma dabbobi da aka taho da su za a yanka, da kuma ihrami da aka daura dan a je a yi umra dole kun ga a kwabe shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo ya ce wa sahabbansa bayan an yi sulhu, ya ce qumu fanharu wahliqu, ku tashi ku yanka dabbobinku gaba daya da kuka fito da su za mu je umra, sannan kuma ku yi aski. Sahabbai sun shiga cikin damuwa kwarai da bacin rai dangane da wannan abin da mushrikai na Makka suka yi musu, ya dimautar da su ta yadda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan maganar, gani suke yi kamar abin da zai yi bari za a ba su dama su shiga Makka su yi umra. Shi yasa ba wanda ya tashi ko mutum daya a cikin su ya aikata wannan umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar. Sau uku yana faɗa saboda tsabar sun shiga damuwa. Kar ku manta, a wannan lokaci ne Umar ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce shi, ya Rasulullahi liman nu'ta ad-daniya, ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya za a ba mu kaskanci mu zo za mu yi ibada, waɗannan mushrikan sun hana mu ce ba za mu shiga garin Makka ba, ya za mu ɗauki wannan ƙasƙanci da dokoki da ƙa'idoji da aka yi ta shimfiɗa mana waɗanda suke sun yi mana tsauri? Sayyidina Abubakar ne yake gaya wa Umar a lokacin yake cewa wannan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, yake lallashin Umar yake nuna masa ya haƙuri. So manzon Allah ya koma ya shiga ɗakinsa wajen matarsa masaukinsa kenan, ita Ummu Salama, sai yake gaya masa mai yake ba ta labari, kinji abin da ya faru. To wannan anan ne za mu fahimci kaifin tunaninta da zurfin tunaninta, sannan kuma ga inda ya nemi shawarar ta kenan. Yace ta ce da shi, ya Nabi Allah, ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum bi kalima, ya Annabin Allah fita kada ka yi wa kowa magana koda da kalma ɗaya a cikinsu, hatta tanhara badanaka wattad'uwa haliqaka fa tahliq, je ka karkai wa kowa magana, ka je ka yanka taguwarka kai da hannunka, sannan kuma ka kira mai maka aski wanzaminka ya maka aski. Manzo Allah ya tashi bai yi wa kowa magana ba, kawai shi sai zai ɗauki tasa dabban ya yanka, ya kira mai askinsa ya zai masa aski. A nan gurin sabai a farkon lokaci tunda sun ga Annabi bai yanka nasa ba, to suna ganin kada su zo su yi yanka su yi aski, kuma daga baya sulhun ya zo a ce an ɗan ba da dama a zo a shiga a je a yi umra, to shi yasa kuma duba su yi ba. To amma Annabi yana wannan, suna ganin manzo Allah ya yanka dabbarsa, ya kira mai aski ya masa aski, ai kawai sai kowa ya tashi ya kama yanka dabbarsa da kansa, kuma sashinsu ya zo yana yi wa juna sashi na aski, suka yi ta aski kawukansu. A nan gurin abin da nake so mu lura anan shi ne shawarar waye ta yi aiki, shawarar matarsa Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha. Da mu zo mu karanta kissarta da tarihinsa, irin yadda ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidanshi, sannan kuma wannan yana nuna mana ashe namiji zai iya amfanuwa kuma zai iya fa'idantuwa da tunanin matarsa. Wallahi yan uwana masu kallona, da yawa a yanzu a wannan lokaci a wannan zamani matan da kuke gani sun fi mazan nasu nutsuwa da samun kwanci hankali nesa ba kusa ba. Wataƙila wani tunanin da wata matar za ta yi, wallahi mijin ba zai yi ba, saboda kwaramniyar rayuwa, wahala da damuwa da ɓacin rai da baƙin ciki 10 da 100 da yake damun al'umman nan. Wallahi sai ka ga matar wani lokacin tunanin da za ta yi maka ya fi tunanin da za ka yi. Don idan rayuwa ta ƙuntace wa mutum, ƙwaƙwalwarsa ta yi tunanin ma ba ta iya yi mai kyau. So ashe yana da kyau mu rinƙa tuntuɓan iyalinmu, mu tattauna da su, mu rinƙa ba su shawara, kuma su ba mu shawara mai kyau. Ku lura da wani abu guda yana da muhimmanci, insha Allah bisa ga kyautata zato da ake yi, da wahala mutum matarsa ta bashi mummunan shawara, da wahala. Amma abokinka zai iya baka mummunan shawara, maƙocinka zai iya baka mummunan shawara, ɗan uwanka na jini ma zai iya baka mummunan shawara. So matarka amma zai wahala ta baka mummunan shawara, don in ka fada cikin masifa ta fada. Za mu ɗauki wannan darasi daga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ta yanda yana shawartar matan shi. To amma akwai abubuwa kamar haka da ya kamata mu lura da su. Lamarin mata yana da wahalar sha'ani ƙwarai da gaske. Akwai matar da yanzu idan mijin nata yana shawara da ita, to sai ta yi kamar ta fi ƙarfinsa ne, ta yanda bai isa ya zartar da wani abu ba sai ya gaya mata, sai ta ɗauki wannan abun ya zama wata doka ko wani ƙarari na musamman mai zaman kansa, ta yadda idan ya je gudanar da wani abu ba tare da ya sanar da ita ba, sai ta ce za ta ɗauki mataki, ko kaga ana samun rashin jituwa da rashin zaman lafiya. So ya kamata ki gane, da ya zo ya nemi shawara a wajenki ba yana nufin cewa ko kin fi ƙarfinsa ko kin mallake shi kamar yadda kuke faɗa, ko kuma bai isa ya zartar da wani abu ba sai da izininki, ba haka ake nufi ba. A mutunta ki yayi, kimanta ki yayi, ya yi miki wannan. Akwai daga cikin mata kuma da suke da wani gajeren tunani cewar yayin da duk miji ya ba su shawara wani abu, sai su ce ai duk abin da ka yi daidai ne, wata diyyan da za ka yi da ita ta gaya maka shawara me ya kamata ka yi, ko tana ganin wannan abin da za ka yi ba daidai ba ne, wallahi sai ta zama ka tace daidai ne, ai tun da ka ga daidai ne, ai daidai ne, haka za ta gaya ma. To wannan ba amfanin a yi shawara da ita, sai a tsallake ta a je wajen kishiyarta a yi shawara da ita, idan ta ji zafi wataƙila ta gyara. Abu na gaba, ya ku ƴan uwana, cikin abin da za mu koya a gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne yana da wato kyakkyawar alaƙa da kusanci da iyalinsa, ta yanda daidai da ɗan kwanciya idan zai yi ko na rana ko na shakatawa, Nana Aisha take cewa yakan zo ya kishingida a kan cinyarta, Allah ya ƙara mata yadda, yana yin bacci a kan cinyar Nana Aisha, Allah ya ƙara mata yadda. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yattaki'u fi hijri, in ji Nana Aisha, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri, yana kishingida a cinyata. Kuma ƙarin bayani ma tace tana da al'ada a lokacin, bayan haka kuma wa yaqra'ul qur'an, yasa kansa ya kwanta akan cinyar iyalinsa, a lokacin tana al'ada, sannan kuma ya karanta al-Qur'ani. Wani hadisin Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi a cikin sahihinsa. So anan abin da zai nuna mana abubuwa kamar haka: cikin kyautatawa da miji zai yi wa matarsa, yana da kyau ya matse ta, ya zamanto yana kusa da ita. Kuskure ne abin da wasu maza suke yi na nesanta kansu da matansu. Kaga mutum yana zaune a nan gurin, matarsa kuma tana can ƙarshe, wai hira suke, tana can nesa, saboda shi ana jin tsoronsa, shi ba iya zuwa kusa da shi, ba daidai ba ne. Matarka kam ai suturarka ne, haka Qur'ani ya ce: hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ta zaunar da ita, dama da kai ko hagu da kai ko gabanka, kuna tare da ita, kuna tattaunawa, kuna maganganu, waɗanda daga ku sai ku, ba buƙatar wataƙila wani ya ji, ba a kai ta nesa ba, ana kusa da ita. Akwai kuma waɗanda suke tsananinsu da rashin kyautatawarsu da ƙuntata mu'amalarsu ga iyalinsu, shi sa iyalin ba sa iya kusanto su, saboda ba su ba da fuska ba, ba su ba da dama ba. Haka ce, shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma. Miji ne zai dawo maka gida, mai kwan ya zo maka da bushasha da sakin fuska da dariya da kyautatawa, amma sai ya dawo da faɗa, sai ya dawo da zage-zage, ko kafin ma ya zauna a gidansa a kawo mai abinci ma sai ya ci mutuncin matar tukunna. To kun ga wannan tsakani da Allah ba daidai ba ne, kuskure ne. To yanzu wanda ya yi wannan, ya za a yi matarsa ta zo kusa da shi ta zauna? Mai wannan ɗabi'ar ba zai zo ta zo kusa da shi ta zauna ba. Mu da kanmu muke koran iyalinmu a kusa da mu kenan. Akwai kuma wata matar da za ku ga ita ce ba ta da wayewa, ita ce ba mai wayewa ba. Mijin zai zo yana buƙatar ta zo kusa da shi, amma Allah ya sa da ita tana gefe, ba za ta zo kusa da shi ba sam. Akwai wanda ya nemi iyalin nasa ta yi masa irin wannan abun, daga ƙarshe ma ce masa take, ita fa gaskiya ita fa ba ƴar batsa bace ba. Subhanallahi, wa mai gidanta fa take gaya wannan magana cewa wai wannan aikin batsa ne. To kun ga wannan, akwai rashin wayewa, akwai ƙauyanci da kidahumanci. Wannan har yanzu kanta yana cikin tukunya tukunna, bata fito fili ta zama wayayya ba. So ya kamata ku zamanto kuna da kyakkyawan alaƙa da iyalinku. Annabi sallallahu alaihi wasallam, ku duba da kanshi fa, ya zamanto yana kwance akan cinyar matarsa, kamar yadda wannan ya tabbata a cikin nasoshi da dama. Allah gane da mu, za mu je hutun rabin lokaci sai mun sake dawo insha Allah. Yawwa, barkamu da sake kasancewa. Muna tattauna akan irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kaman a riwaya sahihiya, yana hutawa da kuma kwanciya a jikin iyalinsa. Akwai riwaya da tabbata a an je yaki ana dawa, nana Aisha ta zauna, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya filo da ita. A lokacin da aka zo za a tafi, Annabi bai tashi daga bacci ba, sannan lokacin sarƙar ta tabbata aka je ana nema, aka ɗauki lokaci, sahabbai suka samu Sayyidina Abubakar Siddiq, suka gaya mai cewa ga wannan fa Aisha ta dakatar da mu saboda sarƙar ta ta faɗi, kuma Annabi ya sa a je a nemo mata, kuma ba shi ba a samu ba. Kai mata magana, ta ce manzon Allah a zo a tafi, lokacin tafiya ya yi. A lokacin Sayyidina Abubakar ya zo da itace, wanda ya zo a riwaya, sai ya tarar da ita, na Aisha tana zaune, manzo Allah ya kwanta ya ɗora kansa ya yi filo da kafarta da kuma cinyarta. Ku duba wata irin kyakkyawan mu'amala da zamantakewa ta ƙwarai da Annabi yake da iyalin shi mana. So lokacin Sayyidina Abubakar, saboda dattijantaka irin nasa a matsayinsa na sirikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai iya zuwa yayi wa yarsa Aisha magana take ce tashi mu tafi, ki ce wa Annabi ya tashi ba, dan bai kamata ya yanke wa manzon Allah baccinsa ba. da yake nan haka sai ya koma gefe sai ya samu itace sai yake zunguran na na Aisha din dan zunguro ta haka yana nuna mata ki tashi mu tafi lokacin tafiya yayi yana a hankali dan kada annabi ya firgita ya tashi ita kuma ta rike jikinta tana haɗiye wannan zungurin da ake mata dan kada ta kada jikinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga baccinsa Allahu akbar ku duba kyautatawa yadda iyali suke kyautatawa mazajensu ina ma da matan musulmi a wannan zamani suna lura da irin waɗannan hadisai sahihai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kissan matan annabi da yadda suke rayuwa da shi suna dabbaka da su da mazajensu akwai matar da zaka ga ba za ta iya jure wannan ba kwata kwata sam da yawa yawan suna nan sai dai Allah ya sauke kai Allah ya kyauta Allah da ya gyara matan zamanin da ba sa iya hakuri da juriya da daukan nauyin mazajensu da taimakawa mazajensu da yalwata mazajensu kai ka ce zaman dai kawai zamani na me zan samu kawai me zan tara wannan shine abun tsoro kuma wannan shine abun tashin hankali kwarai da gaske Allah ya gyara mana halin mu bayan wannan yan uwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da zamu koya a zamantakewarsa da iyalinsa shine wato yana fita tare da iyalinsa kamar za su je wani wuri ya dauki iyalinsa fita da ita wato ba wai ya zaunar da matansa ne a gida kwata kwata ba sa fita ba duk wanda ya fahimci cewa mace idan ta yi aure za ta zauna ne a gida kwata kwata ba za ta fita ba to ya fahimci kuskure wakarna fi buyutikunna wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyati alula ba yana nufin a zauna a gida kwata kwata kada a taba fita ba dan ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita da iyalin shi ba amma annabi ya fita da iyalinsa sun je unguwa sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya har wajen gari kana alaihi salatu wassalam yatanazzahu ma'a ahlihi yana fita tare da iyalinsa wata rana za a yi tafiya yayi ƙuri'a a tsakanin iyalansa gaba daya za a tafi da mata ne guda biyu kamar yadda Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa sai nana Aisha ta ci ƙuri'a nana Hafsa ma ta ci ƙuri'ar tafiyar kenan a lokacin za a fita da Hafsa da Aisha gaba kidaya suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan dare yayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai dawo bangaren nana Aisha sai su tafiya tare da shi saboda ta iya hira nana Aisha ta iya hira da annabi annabi yana jin dadin hira da ita suna tafiya suna labari da ita tana kan raƙumin sa yana kan raƙumin shi suna cikin tafiya nana Hafsa wani abun ya dame ta a matsayin ta na mace kuma ita ma mata annabi dole kishi zai dan shige ta sai ta yi wa nana Aisha wayo tunda ta fi nana Aisha a shekaru ai ta girme ta Hafsa yar gidan Umar ibn al-Khattab ta yi wa nana Aisha wayo sai ta ce ya ke Aisha don Allah mu canjin abin hawa mana mu gani ki hau raƙumina na hau naki raƙumin mu canja mana take cewa nana Aisha kenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama baya nan sai nana Aisha ta ce ba komai mu canja an gani Allahu akbar kaga dabaru irin na manyan mata kenan kuma har yanzu din a gidajen aure manyan mata masu dabara suna yi wa kananan mata wayo da yawa sai gabar haka din ta zo zamu faɗa insha Allah nana Aisha ta yadda ta bada raƙumarta ga nana Hafsa ta hau ita kuma Hafsa ta bada nata ga nana Aisha an zo ana tafiya an samu canjin raƙumi kenan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda daddare ne sai ya taho directly wajen raƙumin nana Aisha da niyyar zai ci gaba da hira zai ci gaba da zance da nana Aisha kamar yadda ya saba yana zuwa sai ya ce assalamu alaikum sai wanda take kan raƙumin ita Hafsa kenan tace wa alaikum assalam kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tafiya da ita suka yi ta hira kawai sai ga to wannan raƙumin na Aisha ne amma kuma Hafsa ne akai to amma manzo Allah ya fahimci kulli ne na mata sai ita ma ya ci gaba da hira da ita kawai normal kamar yadda ya saba. Ha, Nana Aisha ana tafiya sai ta yi ta neman ina Annabi yake, ma'ana tana jiran ta saba yana zuwa suna yin hira da ita kamar yadda da suke yi. Ta neme shi sai ta rasa, sai can sai ta hango ashe yana can wajen ɓangaren Nana Hafsa a wajen raƙuminta da suke canji. Daga nan sai Nana Aisha ta gane cewa lallai Hafsa ta mata dabara, ta mata wayo, ta karɓe mata raƙumi. Annabi ya zo kan raƙumin, sun zo suna hira da shi, ita kuma an bar ta. Allah sarki, Nana Aisha sai ta yi ta addu'a a lokacin saboda ranta ya ɓaci, tana cewa ya rabbi sallit alayya aqraban aw hayyatan tallaghuni, ya Ubangiji ka kawo kunama ko maciji ma ni ya harbe ni ya cije ni kawai na huta. Wataƙila wato in mutina kunama ko maciji ya cije ta, ai a kawo ɗauki a zo a lalume ta abu kadinta. Ta ce rasuluka wala astati'u an aqula shay'an, ai annabinka ne ba zan iya ce masa komai ba wannan abin dai. Ka duba wato hali irin na mata, ɗabi'a irin ta mata. Abin da nake so mai sauraro ko mai kallo ya fahimta anan shine, da kaga wannan ni'ima ta ai hira ai tafiya tare da ita a tattauna da ita ake yi ko, amma duba dare ɗaya wannan abun ba ta same shi ba ya koma kan ƴar uwarta. Amma saboda kishi irin na mata, ka duba irin abin da ta ji, sai ta ji ba daɗi, wanda kuma ita ma wancan ɗin ta cancanta ai mata. Kuma saboda cancantan ai mata ne ai Annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya tsaya a kanta ɗin, bai ce bari ya koma wurin Nana Aishan ba. Kenan, wannan yana nuna mana masu gida ya kamata su karanta mata su fahimce su, lalle mace tana da kishi kuma ba yanda za ka yi ka raba mace da kishi. Duk wanda ya ce zai yi yaƙi da matarsa, zai faɗa da matarsa saboda tana da zafin kishi, to wallahi ya ɗora wa kansa wahala ƙwarai da gaske. Haƙuri ake da su kawai. Kuma ina so mu fahimci wani abu guda. Yanzu kaga ita kanta Hafsa, kamar yadda hadisin ya zo, Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama ya inganta hadisin, kamar yadda kissa ta nuna, ita kanta Nana Hafsa ɗin ai kishi ne ya ɗauke ta ta yi wannan dabara. Ba za ta iya fitowa fili ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo wajenta don su gaba da wannan hirar ya rabu da Nana Aisha ba, amma sai ta mata dabara irin na mata. Kuma abu na gaba danta da gwada nauyinta ita ma, shin in Annabi ya zo ya tarar ita ce akan wannan raƙuma, shin ita ma zai hirar da ita ko kuwa ba zai hirar tare da ita ba, don ta gwada wannan. Kuma alhamdulillah, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai adalci a tsakanin iyalinsa, sai ta gaga shi ɗin ma shi ne, amana ikan ma shi ɗin da yake yin hira da ita yake tattaunawa da ita sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To anan gurin abin da nake so in kai mu gare shi ya ƴan uwana, ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana fita da iyalinsa kuma su tattauna su hira a hanya. Akwai wani abu wanda yake da muhimmanci ƙwarai da gaske, sirri ne wanda maza ya kamata su san shi. A duk lokacin da mutum zai tafiya ya ɗauki matarsa suka yi tafiya da ita, wannan yana ƙara wani danƙon soyayya na daban sama da na da. Mace ɗabi'ar da Allah ya yi ta, tana son a ɗauke ta a fita da ita a yi tafiya da ita, tana son haka ƙwarai da gaske a ɗabi'ar mace. So yana da kyau ko da wani wuri ne nan kusa-kusa ne ko unguwa ce mutum zai je wani lokacin, ya iya ɗaukan matarsa su tafi da ita, ba laifi bane ba, musamman in shi kaɗai zai je. Da ka tafi kai kaɗai ka ce zo ki raka ni unguwa, ka ɗauke ta ku tafi, Allah ya hore akwai abin hawa mota, ka sa ta a gaba ku yi ta tafiya, ku je ku ainihin wato inda za ku je za ta ji daɗi. A hanya kuna tattaunawa, kuna ainihin faɗin maganganu na fahimtar juna, wannan zai sanya muku albarka da alkhairi a cikin rayuwarku. Ballantana kuma wa uba doguwar tafiya, umra ne za ka je, aikin hajji ne za ka je, a'a wata tafiya ne, wani course ne za ka je, ɗauki matarka ku tafi da ita, akwai alheri tare da haka. Kuma ashe yana da kyau mu rinka tattaunawa da iyalin mu, ba su dama mu hira da su, to sai su koya, sai mu rinka amfanuwa da su. Akwai matan da za ka ga ba su iya ba don saboda mazan gaskiya ba su koya musu ba, da sun koya musu to da Allah da za su yi. Bayan wannan ƴan uwana, abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da rayuwa, a gidansa shine mutum ne mai saukin sha'ani, ba ya da kuntatawa a cikin gidan shi. Wata rana, kamar yadda riwaya ta zo sahihiya, Imam an-Nasa'i ya ruwaito ta Albani, Allah ya masa rahama inganta ta, Abubakar Allah kara masa yadda ya shiga gidan nana Aisha, sai ya tarar da wasu yara mata suna dan buga adduf, wata ganga da yara suke bugawa na ce da ita dundufa, sannan kuma suna dan waka irin dai nasu na yarinta. Kar ku manta, nana Aisha yarinya ce karama ita ma, ba ta da wani shekaru da yawa. Annabi ya aure ta tana da shekara 6 a duniya, ta tare a gidan manzon Allah tana da shekara 9. Annabi ya bar duniya ya bar nana Aisha tana da shekara 18. 18 suke da shi. To kun ga yana shekara 18, mu ai watakila yar kama bata gama junior secondary ba, ko watakila bata gama secondary school ba, wallan tana ta shiga ma jami'a, ta je ta yi karatu, ta yi digiri, ta girgir, watakila ma ta yi digiri na biyu ko ta yi digiri na uku, wani makamancin wannan. So Annabi ma da ya tafi ya bar ta gabaki daya, ya bata ne tana da wadannan shekaru guda 18. Kun ga ashe yarinya ce karama, da haka ba mamaki dan an ce yara kanana sun zo suna ainihin wato tattaunawa da ita, ko suna wasa a gidanta. Insha Allah, saboda ƙurar lokaci zamu dakata, zamu dora nan gaba insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.